بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهك إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم نساك سادوا أولا يمتشي أولا مسلاتي نألجي الجميع كي جهر برنو أغرم دبري أولا ranar talata ko uku ga watan Ramadan, hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1429, kuma wannan shi yazo daidai da biyu ne ko ga watan tara shekarar miladiya ta 2008. A wannan majalisi namu mai albarka na tafsirin alqur'ani mai girma, a inda muke cikin tafsirin surat Yunus. To, kafin mu shiga tafsirin ayoyin da zamu fassara a wannan yammaci, zamu ansa kadan daga cikin tambayoyin da suka zo hannu. Wannan yana tambaya cewa wani irin aiki ne yake karya azumi, ci ko sha, ci ko sha ta hanyar da aka saba, wannan yana karya azumi. Sannan kuma saduwa da mace shi ma yana karya azumi. Waɗannan su ne abubuwan da suke karya azumi, ci ko sha ta hanyar da aka saba. Sannan kuma mutum ya zai kiyaye matarsa, shi ma yana karya azumi. Ci ko sha da gangan, idan mutum ya yi da kuskure bisa mantuwa, wannan baya karya azumi. Wannan yana cewa menene hukuncin yin alwala a bayan gida? Babu komai dan kai alwala a bayan gida. Almuhim dai ka samu wurin da za ka yi alwala da. Ba sharadin alwala in za ka yi ta ba sai a guri mai tsarki, ba wanda ya taɓa cewa wannan sharadi ne na alwala. Haka duk inda kai alwala ma ta yi, wanda ya ce yaushe ne ya kamata a yi addu'an nan ta buɗe baki, zahaba zama'u wa tallatul uruqu wa thabata al-ajru in sha Allah, kafin a yi buɗe bakin ne ko bayan an yi? Ana yin ta ne kafin a yi buɗe bakin. Wannan af'al da suka zo a cikin addu'a din wanda suke nuna mazi kamar abin ya riga ya wuce, zahaba zama'u, kai kuma gashi kana cikin kici din baka sha ba, wa tallatul uruqu, tare da cewa baka kai komai makoshinka ba, wa zahaba wa sabata al-ajr insha Allah, duk wannan suna nuna tahakkuk ne. Akan kawo fi'ili madi, amma ana nufin istiqbal da shi idan ana da sakankan cewar abin zai faru. Kamar yadda Allah ya ce ata amrullahi fala tastajiru, tare da cewa alkiyama ba ta zo ba, amma Allah ya ce ata amrullah, alkiyamar ta zo, wato kamar ma ta zo, saboda tabbacin cewa tana nan tafi, babu abinda zai sa ta fasa zuwa. Don haka ana yin addu'a ne kafin a yi buɗe baki, ba wai sai ka sha ka yi tatil ba sannan ka yi addu'a. Wannan kuma yana tambaya ne game da cinikin nan da ake ya kirawo shi a nan, ya ce cinikin nan da ake kira gold shield, duk da cewa ana kiran shi network marketing. Galibi mutum ne zai zo ya biya kuɗi, ya yi rijista, a bashi form ya ciki, sannan a bashi wasu fama-faman guda biyar ko sama da haka, a ce gwargwadon yadda yake sayar da wannan fama-faman kuma abinda zai riƙa karɓa kuma zai riƙa ƙaruwa. Su ma waɗancan suna sayar da fama-faman, yana da ya ƙara samun, su ma kuma sannan suna samu. Wannan ciniki kusan malamai a yanzu kusan ka iya cewa ma ijma'i ne a bisa haramcinsa, ba halal ba ne, duk da cewa ya yi kakatutu a cikinmu. Da wuya ka je ka samu babu inda ba wannan din, bai halatta ba, domin a cikinsa akwai garabi, a cikinsa akwai aklu amwalin nasi bil batil. Galibi sharikat muhtala, wato kamfanoni masu dabaru na su fi dukiyar kudaden jama'a, su suka kirkiro wannan ciniki. da a lokacin da aka kirkiro shi hatta a wasu kasashe kamar kasar America sai da ainihin gwamnati ta ja hankalin mutane akan cewa su guji wannan har ma ya zama doka a wasu lokuta har ya zama doka a wasu lokuta ya zama doka a wasu lokuta akan cewa duk wanda aka samu to sai an gyara shi ka cewa duk wani wanda aka samu yana irin wannan ciniki to za a hukunta shi a Pakistan ma sai da aka yi wannan to daga da farko ba a sama wata kadara ba a sama wata haja yanzu ga suna sa kayayyaki ce za a baka kayayyakin da za ka sayar da farko babu maganar kayayyaki kawai magana ce ta kuɗi to kuma galibi kuɗaɗen da kuke bayarwa su ne suke circulating tsakanin ka bayar wani ya bayar wancan ya bayar to a ciki kuma za a ɗauka a bama wanda yake gaban kai ma wasu in sun bayar a ciki za a ɗauka su kuma waɗanda suke sama su suke morewa don suna tunanin cewa idan abin ya yi reshe ya yi ta yin reshe har ya haɗu ya game duniya gaba ɗaya to ƙarshe wanda suke ajin ƙarshe wanda za su yanki katin su za su yi asara don haka cacace haka bai kamata musulmi ya shiga wannan ba aklu amwalin nasi ne bil batil Allah kuma ya hana wannan kuma yake cewa mutum ne ya yi sallah yake waswasin yana da sallah ko ba shi da sallah ban gane me yake nufi ba ka yi sallah kuma ka rinka waswasin kana da sallah ko ba ka da sallah indai ka yi sallah ka yi sallah in ba ka yi sallah ba ba ka yi sallah ba amma ka yi waswasin ka yi ko ba ka yi ba to za mu shiga cikin ayoyin da za mu fassara a wannan yammaci insha Allah a jiya mun tsaya akan aya ta 78 yau za mu tashi akan ta 79 wanda kuma faifai ne shi ma mai zaman kansa a cikin fayafayen da suka zo a kissar annabi Musa alaihi salam a cikin wannan sura ta suratu Yunus duk da cewa kissar annabi Musa alaihi salam ta zo da fadada da fadi sama da yadda ta zo a nan amma duk da haka idan muka kwatanta ta da kissar annabi Nuhu da aka bayar a cikin wannan sura za mu ga kissar annabi Musa alaihi salam ta fi sau الله
يتوقع فرعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون
إذن بأمان تابع جيا منكرا فإن متانا Fir'auna da shi kansa Fir'auna din suke cewa Annabi Musa yayin da yazo musu da gaskiya suka ga hujjoji da mu'ujizoji daban-daban sai suka ce inna hadha la sihrun mubin abinda Annabi Musa yazo da shi ba wani abu bane sihiri ne daga baya suka ga duk kuma wannan ba za ta kai su ko ina ba domin mutane ba za su yarda haka kawai a ce da su sihiri bane Annabi Musa alaihi salam ya katse musu magana yace a taquluna lil haqqi lamma ja'akum asihrun hadha wa la yuflihu as-sahirun yanzu kwa rika fada irin wannan magana dangane da gaskiyar da ta zo muku yanzu kwa dubi waɗannan hujjoji da nazo da su karara ku ce da su sihiri ce to ai ko mai sihiri baya cin nasara sannan sai suka dawo kuma wata hujjar daban suka saki waccan magana ta farko qalu ajitana لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض فما نحن لكم بمؤمنين تتوشيكنا سيواوا أيكما أكيد قرن أزقاس suka ce ajitana li talfitana amma wajanna alaiha aba'ana, ka zo ne domin ka raba mu da abin da iyayen mu suke kai. Daga jin wannan magana, maganar su manyan gari ce, ba Fir'auna ce, domin shi Fir'auna shi kansa yana cewa shi Allah ne, kaga shi baya bautawa kowa, sai dai shi abinci, sai dai shi a bauta masa. Da jama'a alimtu lakum bil ilahin ghairi, in ban da ni ban san kuna da wani abin bauta ba, saboda haka shi ba zai shiga cikin wannan maganar ba. Su dai manyan gari waɗanda suka sako Annabi Musa a gaba, su suke cewa yanzu ka zo ka raba mu da abin da iyayenmu suke kai, kuma ya zama kake da mulki kai da ɗan'uwanka Haruna, ku za a ba wa shugabanci, to ba za mu yarda da ku ba. To dukkan wannan dai magana da barazana duk ba su je ko'ina ba. Annabi Musa ya tsaya kaf a kan batunsa, kuma mutane suna so su ga hukuncin Allah. To shi ne sai Fir'auna ya so shi kuma ya ƙarfafi waccan magana da aka faɗa ta cewa sihiri ne. Tunda duk gari an yarda da sihiri, kuma masu sihiri suna nan da dama a cikin gari, kuma Fir'auna ya ɗaure ma wannan gindi, ya ɗaure batun sihiri gindi. Ana yin sihiri wani lokaci ma za a iya kirawo tarurruka na sihiri domin a nuna jama'a abubuwan da aka samu na ci gaba a fannin sihiri. Ce to bara ya tara masu sihiri, in aka tara masu sihiri suka zo suka nuna, Annabi Musa ya nuna nashi, su ma suka nuna nasu, shikenan duk dai jama'a sai su fahimci to duk ma ashe tatsu ne yadda ya ji tsabi. Daga nan shikenan sai a wawatar da magana. To shi ne sai ya kawo maganar cewa to yanzu a yi a aikace, tunda maganar magana ta fatar baki ba za ta je ko ina ba, tunda sun ce sihiri ne Annabi Musa ya karyata su. To yanzu a yi a aikace. To shi ne sai ya ce wa qala fir'aun tuni bi kulli sahirin alim. Fir'aun ya ce ku zo min da dukkan wani mai sihiri, alimin kuma masani wanda yake kwararre a cikin sihiri. Wato kada a kawo masa ƙanana, a zaɓo waɗanda suke ƙwararru, sun ƙware, suna da gwaninta ƙwarai, sun jima, suna harkar sihiri. Saboda in aka kawo waɗanda suke ƴan jigari-jigari suka zo suka yi sihirinsu, Annabi Musa ya kada su. To daga nan Annabi Musa ya galaba kenan, babu kuma sauran a ce a kuma dawowa a sake tattauna a karo na biyu. To gara a je a ƙure a daka. Idan Annabi Musa, idan manyan masu sihiri suka zo suka kayar da Annabi Musa, shi kenan kaga waɗanda suke ƙanana ba a matata su, tun daga ga manya sun zo sun yi nasu. To shi da ya ce tune bi kulli sahirin alim, a zo a je masa a kawo masa da dukkan wani mai sihiri kuma wanda yake ƙwararre a cikin harkar sihiri. Don haka kaga ya bada umarni ne a shiga ko'ina, duk inda aka san wani mai sihiri a zo da shi. Bai ce a zaɓo wani banda wani wanda, kulli sahirin alim, dukkan wani wanda kuka sani ya ƙware a harkar sihiri, ana faɗarsa, ana maganarsa, to ku zo da shi yau, ina neman shi. Falamma jaa as-saharatu, alfa'u huna lit-ta'qib. Kaga ai akwai batun aje ayi shaida kafin a tara su. To duk sai Ubangiji ya naɗe wannan aikin duk da za a yi, don a nuna cewa duk sanda babba mai faɗa aje ya magana, to dan da nan ake zartar da ita. In kaga mutum babba ya yi magana, ana ta wasa da maganarsa, to ba a ɗauke shi babba ba. Amma in ana jin tsoronsa, kuma ana gani ko ana ganin girmansa, to da ya ce abu nan da nan za ka ga an yi abu. Ka duba aikin da zai sa su, da ya sa su ba ƙaramin aiki ba ne. A ce a kara da garin Masar gaba ɗaya, duk inda aka san wani ƙwararren mai sihiri a zo da shi. To sai Ubangiji, amma duk da haka sai Ubangiji ya nuna mana cewa an yi abin cikin gaggawa, domin wannan faɗin abin da take nuna, faɗin na abin da suke nunawa, an aiwatar da umarnin Fir'auna cikin gaggawa. Nan da nan sai ga masu sihiri sun zo. Falamma jaa as-saharatu, da masu sihirin nan suka zo. Masu tafsiri wasu yi ta kokarin su kaddara yawan, wasu su ce 70,000, wasu su ce 80,000, wasu su ce 30,000 kai. Allah dai bai faɗi adadin su ba, amma dai za mu fahimci suna da yawa, saboda umarnin da ya bayar na cewa a zo da dukkan wani mai sihiri, ƙwararren mai sihiri, kuma a lokacin babu abin da yake cin abin da ake cin kasuwa da shi irin sihiri. Saboda haka masu sihirin suna da yawa, don haka aka zo da su, kowa yana riƙe da sandunansa da kuma ainihin igiyoyinsu. Aka suka zo aka taru a fadar Fir'auna ga Annabi Musa da ɗan'uwansa Harun, za a yi ƙure su. Allah ya taƙaita mana duk abin da ya faru a wannan guri, a wannan sura, bai bayyana mana ba, domin abinda ake so a dai bayyana mana shine tahaddin da Annabi Musa ya gamu da shi, kalubalen da ya gamu da shi, da kuma yadda Fir'auna da mutanansa suka doge akan ƙarya. Daga ƙarshe Allah madaukakin sarki kuma ya karya su, ya bawa Annabi Musa da Haruna nasara. Ake nuna wa Qurayshawa cewa wannan fada da kuke da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba inda za ku je, domin ga abin da ya faru tsakanin Annabi Musa da Harun, Annabi Musa da Fir'aun, ga kuma ƙarshen al'amarin yadda ya kasance. Wannan shine abin da kissa take so ta nuna. Don haka sai aka zo da shi a takaice, kawai aka dinga nuna maka fayafayen da suke yiwa wannan mawdu'i matashi ya hidima kawai, aka takaice sauran kuma za a yi maka bayanin su a wani guri. Falamma jaa as-sahratu qala lahum Musa alqu ma antum mulqun, sai Annabi Musa ya ce da su, to ku jefa abin da za ku jefa, ku jefa abin da za ku jefa. Anan Allah ya nade mana kissar, domin a baya a can a suratul a'raf su suka nemi Annabi Musa alaihi salam, ko su fara ko su ya fara, qalu imma an tulqi wa imma an nakuna nahnu al-mulqi qala bal anfu, suka ce ko dai kai ka fara ko mu mu fara. Anan Ubangiji kawai ya nuna mana cewa Annabi Musa ya gaya musu su fara, su fara jefa abinda za su jefa na sihiri. Za mu ga maganar da suka yi su waɗannan bokaye, akwai alama sun sha jinin jikinsu tun daga maganarsu. Ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu al-mulqin qala alqu, ya Musa ko dai kai ka fara ko mu mu fara. Kun ga magana cikin ladabi, sai suka fara gabatar da ambatan sa ma kafin su fada nasu, imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu al-mulqin. Su suke so su fara, su suke so a basu dama su fara, domin duk sanda ake nuna bajinta to na fari ya fito da ƙarfin sa gaba daya, zai zo da ƙarfin sa ne, to suna so su fito da ƙarfin sa gaba daya, don haka suna so su fara. Da suka fara suna ga za su cinye gurin, amma ba su cewa Annabi Musa ba za mu fara, sai suka kawo abin cikin sigar ladabi, imma an tulqiya, kuma cikin sigar wato kamar suna roƙo, imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu al-mulqin. Sigar da suka yi amfani da ita nahnu al-mulqin, ba su ce wa imma an nalqa an nulqi ba, ba su ce ko mu mu jefa ba, su imma an nakuna nahnu al-mulqin, mu zama mu ne masu jefawar. Wannan ya nuna maka cewa su suke da buƙatar a basu dama su jefa. To shine wasu malamai suke cewa sun nuna ladabin su ga Annabi Musa alaihi salam tun a karan farko. A dalilin wannan ladabi da suka nuna, albarkacin wannan ladabi da suka nuna Annabi Musa alaihi salam, sai Allah ya zarta su da imani. Razaqahumullahu subhanahu wa ta'ala al-iman bi ri'ayatihim al-adab ma'a Musa alaihi salam, sun kiyaye ladabi tare da Annabi Musa alaihi salam, sai Allah ya azurta musu da imani. To shi kuma Annabi Musa alaihi salam sai ya ba su dama, tunda shi ya san abinda suke so su kawo shi shirme ne, ba gaskiya bane, ƙarya ce, don haka su fara. Sai ce alku, ku ku fara. Falamma alqu saharu a'yunan nasi wastarhabuhum waja'u bi sihrin 'azim, yayin da suka fara suka jefa sai suka sihirce idanun mutane. Kaga Allah bai ce sai suka sihirce zukatan mutane ba, saboda ƙarya ce, sai suka sihirce idanun mutane, sai suka riƙa nuna musu abinda ba shine akai ba, sanduna ne da igiyoyi a ƙasa, amma ga su suna watsulutsul suna motsi suna kai kawo kamar macizai, nan da nan guri ya cika da macizai, suna jefa sai ko ina ka kuma kawai miciji ne gashi ne yana ta motsi, yana ta kada jikinsa. To shi yasa Allah madaukakin sarki ya sifanta sihirin nasu da girma, da ja'u bi sihrin 'azim, sun zo da sihiri mai girma. Amma kuma a ido ne ake ganin shi sihiri, a ido ne ake ganin su macizai, ba macizai ba ne, sanduna ne da kuma ainihin igiyoyi. domin anan sihiri ya sha banban da mu'jiza. Sihiri babu yadda za a yi ya iya canza abinda ba ɗabi'arsa bane ya zama wannan abin, ya canza shi ya zama haka. Ka duba sanda, babu yadda za a yi ta zama dabba ko igiya, ta koma jisim, ta koma hayawan, ta koma jiki, ta koma dabba. Wannan babu yadda za a yi, hakan ba za ta faru ba in ba mu'jiza. Mai sihiri yana iya yin tasiri ga mutum da sihirinsa, tasiri daga nesa, irin abinda wanda ba mai sihiri ba shi kuma zai iya yi idan mai ƙwararre ne in yana kusa. Yanzu mai sihiri zai iya sihiri wani ya kamu da rashin lafiya tare da cewa bai ganshi ba, ba su haɗu ba, ya jefi mutumin da dafin rashin lafiya daga nesa, ya makantar da shi, ya gurguntar da shi, ya kuruntar da shi, duk zai iya yin wannan. Saboda wani abu ne wanda wani wanda yake da iko, kana kurkusa zai iya samun maka da wata cuta, zai iya zuwa maka dafi a bincikaci, zai iya daga makami ya daba maka ka mutu. Mai sihiri kuma amfanin sihirinsa shi ne zai iya yi daga nesa ba tare da an samu saduwa tsakanin wanda za a yi wa sihirin da shi mai sihirin ba. Wannan shi ne gayar abinda mai sihiri yake yi. Amma ba ya canza wani abu ba daga ɗabi'ar sai koma wata ɗabi'ar, wannan mai sihiri ba zai iya wannan ba. Wanda zai iya wannan shi ne annabi, wanda kuma tasiri ne ta mu'jiza kuma aiki ne na Ubangiji. Saboda haka abinda suka zo da shi, Allah sai ya sifanta shi da cewa yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a. Da suka jefa sandunansu da abinda annabi Musa sai ya rika gani kamar gasan suna tafiya, guri ya cika da macizai, kusuranta yawan bokayen da suke gurin da sanduna da abinda da suka zo da su. Dole ne a ɗabi'ar ɗan adam zai ɗan ji tsoro cewa gaba ɗaya ko ina macizai ne kamar suna kai masa hari. A ɗabi'ar ɗan adam zai ji tsoro, shi yasa Allah ya ce fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Annabi Musa daga nan sai ya ji tsoro, ba wai dan bai san sihiri ba ne, ya san sihiri ne kamar yadda wannan aya take gaya mana. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi as-sihr inna Allah sayubtiluhu inna Allah la yuslihu 'amala al-mufsidin. Annabi Musa ya ce da su falamma alqaw, yayin da suka jefa abinda suka jefa. Ka duba kalmar ilqa, kalmar jefawa, domin galibi waɗanda suke matsafa in suka tashi tsafi abinda za su yi tsafi jefa shi haka za su yi a ƙasa. Sai falamma alqaw, yayin da suka jefa abin, sai ga sun zama abin da macizai. Shine sai Annabi Musa ya ce da su ma jiktum bihi sihr, abin da kuka zo da shi ai tsafi, abin da kuka yi tsafi ne. Ka duba a karan farko lokacin da suke cewa a ba su dama su jefa, da ya tashi sai ya ce alqu ma antum mulkun, duk abin da ba za ku jefa ku jefa, wanda yake nuna maka cewa da confidence yake magana, yana magana ne cikin gamsuwa da cewa shi ke kan gaskiya kuma za su zai yi nasara, zai karya su. Don haka sai bai dafa ya ce duk abin da ma za ku jefa kawai ku jefa. Da suka jefa ɗin ce ma ji'tum bihi sihr, dan ya nuna musu bai damu ba, abin da kuka zo da shi ɗin nan tsafi ne, rufa'ida ne, ba gaskiya ba ne. Inna Allah sayubtilu, Ubangiji Allah zai ɓata shi, su zai nuna ƙaryar wannan abin da kuke da kuka faɗa da kuka aikata. Ubangiji zai nuna ƙaryarsa, domin zai nuna rashin tasirinsa. Inna Allah la yuslihu 'amala al-mufsidin, domin Allah baya gyara ayyukan masu barna, aikin masu barna ba yadda za a yi kyau, domin ɗabi'ar su ita ce barna. Don haka aikin da za su yi ba barna ce, kamar Annabi Musa ya ce aikin da kuka yi barna ce, ba kuma yadda barna za ta zama abin kirki. Wa yuhiqqu Allahu al-haqqa bi kalimatihi, Ubangiji ya tabbatar da gaskiya da kalmominsa. Bi kalimatihi at-takwiniyya, bi kalimatihi at-tashri'iyya wa kalimatihi at-takwiniyya, Ubangiji ya tabbatar da gaskiya da kalmominsa na shari'a wanda Annabi Musa ya zo da shi, ko kuma kalmarsa ta kun fa yakun. Duk ko gama abinda za ku yi, Ubangiji da kun fa yakun duk zai rushe abinda kuke yi. Walau kariha al-mujrimuna, ko da kuwa masu manyan laifuffuka irin ku ba sa so. Kaga ana Annabi Musa bai ce da su ba walau karihtum ayyuhal mujrimuna, bai ce koda kun ki ba ya ku masu laifi, bai kirawo su gaba da gaba ba da wannan suna, saboda can baya kuna tunawa Allah ya ce da shi wa qula lahu qawlan layyina, akai masa magana mai tafi mai laushi. Na haka sai bai fuskance su ba ya ce da su koda ba kwa su ya ku miyagu azzalimai, sai ya ce koda kuwa masu laifuka ba sa su, bai ce su ba, amma ba yana nufin, yana nufin su. Kuma anan walau ishara ce zuwa ga gayar irin abin da za su iya, gayar abin da zai hana Allah ya tabbatar da gaskiyarsa shine su nuna ba sa su ko, domin in suka nuna ba sa san gaskiya din za su iya bakin yin su na suka sun yake ta, musamman ma su Allah ya ba wa ƙarfi ya ba wa yawa suke da daula a hannunsu. To duk irin abin da za ku yi na kurushe gaskiya ba za ku iya ba, shi yasa Allah ya ce walau iya bakin iyawarku za ku yi ba za ku iya rushe gaskiya ba, kuma sai Allah ya tabbatar da ita. Walau karihal mujrimun, koda kuwa masu laifi ba sa so. To shine Allah ya ci gaba da cewa
wa ma amana li Musa illa zurriyatun min qawmihi ala khawfin min فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.
To shikenan yanzu an gama abinda za a yi, an jefa sanduna, annabi Musa alaihi salam ya jefa tashi duk tacin ya abinda suka yi, duk ta cinye micizan da suka yi, duk ta haɗe su, a nan suka fahimci cewa ashe su sihirinsu duk da banza ne, annabi Musa shi ne ya zo da mu'jiza. Duk waɗannan bayanan Ubangiji ya naɗe su a nan, faifan bai kunshe su ba, sai kawai aka nuno mana faifan cewa gashi na an gama muƙabala, an gama munazara, an gama gasa, annabi Musa ya yi nasara, har an samu wasu daga cikin samari sun yi imani. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. فما آمن لموسى باب ون ون دي إيماني دا النبي موسى إلا ذرية من قومه سي وسو يا متاسا دا جتكين متانسا واتو متاسا دا جتكين متانسا وأن سكا هذا توا ننقلي وأن قال بي دام إن أنا إلو وأن أبو بوا وأن سكا فزوا سوني متاسا su ne matasa suke so su ainihin kashe kwalkwatar idansu su ga meye zai faru, ga wani an ce babban boka ne ya zo kuma ya kalubalanci sauran bokayen gari gaba daya. To amma shi bai yarda shi boka bane, ya ce shi annabi ne. To za a je a yi kallo a ga waye zai rinjaye, in har ya yi rinjaye to tabbas shi annabi ne. Saboda haka samari sun je da wannan niyyar, suna zuwa kuma suka ga karshe ga dai abinnan masu sihiri gaba ɗaya sun faɗi sun yi sujjada, fa ulqiya saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun, suka faɗi suka yi sujjada suka ce sun yi imani da ubangijin duniya, kaga sun tunkuɗe fir'auna guri guda ke, sun yi imani da ubangijin annabi Musa da Harun. Saboda haka samari da suka ga cewa manyan bokayen da su ake ji a gari su kansu sun faɗi sun yi imani, kaga dole su ma su yi imani, eh lalle wannan gaskiya zo da ita. Kuma su samari abinda yake cikin kwakwalen manyan gari su baya cikin kwakwalensu, domin a wannan lokacin su basu jima ba, ballantana a ce al'ada ta riga ta yi katutu a cikin zukatansu, ba su da shekaru. Saboda haka akwai isti'dadi na abinda duk suka gani na gaskiya su karɓe shi nan da nan. Don haka ana cewa gashi annabi Musa ya nasara, gaba ɗaya sai suka ce sun yi saranda su ma sun bi. Fama amana li Musa illa zurriyatun min qawmihi ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim an yaftinahu, babu wanda suka yi imani da annabi Musa, wato ka ɗauke batun sahara, sai wasu zurriya daga cikin mutanensa. Wasu malamai suka ce zurriya ana nufin ɗan adadi kankani, wasu suka ce ana nufin ƴaƴan waɗanda ya yi wa kiran ya yi wa azan ba su ji ba, ƴaƴansu su suka yi imani. Wasu suka ce ana nufin alu fir'aun, wato daga cikin iyalan fir'auna kaɗan ne, kenan zai zama min qaumihi a wannan tafsirin, min qaumihi ay min qaumi fir'auna, kadan ne daga cikin mutanen Fir'auna wanda suka yi imani irin su matar Asiya irin su mu'minu ali Fir'aun irin su matar stoki fansa da mai masa gyaran gashi da sauransu abinda kamar da wasu malaman tafsiri ke cewa waɗannan su ne kadan da suka yi imani daga cikin jama'ar wato Fir'auna kun san Fir'auna shi kabilar Gibdawa ne bakibde ne su suke mulki Gibdawa suke mulki a lokacin Banu Isra'ila su kuma suna garin kamar sun yi hijira Yahuda ne sun yi hijira daga wasu gurare sun zo sun zauna garin don haka shi kuma wanda mai mulki sai yake gallaza musu yake kama ƴaƴansu yana kashe ƴaƴansu maza yana kama matan yana bautar da su fita suna addu'a Allah ya kawo mafita ya kawo wanda zai tserar da su daga cikin wannan zalunci da dabaruci na Fir'auna shi ne Allah madaukakin sarki ya aiko annabi Musa alaihi salam don haka sai da suka da yazo ganin cewa ga shi yazo domin ya kubutar da sunan da nan sai suka yadda da shi amma daga cikin kibdawa ba kowa ne ya yadda da annabi Musa alaihi salam musamman ma ana jin tsoron Fir'auna su ga kasance hatta cikin mutanen Isra'il banu Isra'il din ba kowa yake iya fitowa ya bayyana imaninsa ba saboda yana jin tsoron abin da zai faru gare shi daga Fir'auna da ainihin zabaniyawansa amma magana ko take mafi rinjaye cikin malaman tafsiri suka faɗa a wajen kalmar zurriya suka ce ana nufin ƴaƴansu domin zurriya tana zuwa da ma'anar ƴaƴa zurriyatu ba'daha min ba'd kamar yadda Allah ya faɗa wato ƴaƴa wasu sun zo bayan wasu sashin su daga sashi ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim an yaftinahu saboda tsoro na fir'auna wa mala'ihim da shuwagabanninsu an yaftinahum don kada ya fitine su anan zamu ga Allah madaukakin sarki da yace ala khawfin min fir'auna sai yace wa mala'ihim ba ce wa mala'ihi ba wasu malaman suka ce wannan damiri damirut ta'zim ne saboda fir'auna yana ganin shi babban ne saboda haka sai aka yi amfani da kalmar damiri na jam'i ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim ai wa mala'ihi shi fir'auna din wasu kuma suka ce a damirin yana koma ga zurriya din ne ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim ai wa mala'ihi zurriya bisa tsoron fir'auna da kuma shuwagabannin su su yara matasa ko da yaushe idan wani abu ya zo na gaskiya suna so su rike to in kuma akwai na sama da su za su suna jin tsoronsa kan su karbi gaskiyar nan kuma na sama da su ya dinga gallaza musu kuma ta yi shi ma na sama da su din yana jin tsoron Fir'auna din ne domin kun san yadda za a zalumai suke idan aka samu a gida wani ya yi laifi to aka zo ba wai za a hukunta mai laifin ba ne kawai in aka tashi gaba ɗaya gidan za a hukunta saboda haka duk wani wanda yake gidan sai ya ta kaffa kada a yi laifin in aka samu wani wanda zai yi abin da shi shugaban baya so to za a yi kokarin a danne shi kada ya yi don haka kaga shuwagabannin yaran nan iyayensu za su ji tsoron a ce ƴaƴansu sun zo sun yi imani da annabi Musa suna jin tsoron me zai faru idan Fir'auna ya ji labarin gidan wani akwai mumini wataƙila ya aika zabaniyansa a rusa gidan duk waɗanda suke gidan a kawo su ko ma a kashe su saboda haka duk gidan sai ake jin tsoro za ku ga irin wannan hatta yanzu a Isra'ila ai za ku ga abin da take yi kenan idan aka samu dan kunar bakin wake a cikin Yahudawa in aka tashi sai a rusa gidansu gaba daya saboda haka da iyayensa da danginsa da kannansa duk gaba daya sai dai su je su san inda suka kai kansu amma za a yi hukunci ne na gaba daya ko a turo jiragen sama su dinga yin mai uwa da wabi ana jeho abinda makamai daga sama kawai wanda aka samu a kashi tare da cewa ga wanda suke ganin shi da yayi musu shi tunda yayi kunar bakin wake ya sadaukar da kansa shi yayi shahada to bara a hukunta dukkan wani wanda yake da alaka da shi kuma a hukunta sha'ab din gaba daya al'ummar gaba daya ma a hukunta ta to shi yasa wasu daga cikin shuwagabannin su yaran sai ya zama na suna jin tsoro ubangiji ya faɗi wannan domin ya nuna maka ƙarfin imanin yara wato duk da cewa akwai tsoron jabaruti na Fir'auna da kuma shuwagabannin su wannan bai hana su imani saboda haka kalmar ala a cikin wannan siyaki tana nufin ma'a على خوف من فرعون وملئهم أي على خوف مع خوف من فرعون تارد السنة جزء قرآن فرعون كلمر على تكذو لما نرمع ويطعمون الطعام على حبه أي مع حبه وآت المال على حبه أي مع حبه كلمر على تكذو لما نرمع على خوف من فرعون أي مع خوف من فرعون تارد السنة جزء قرآن فرعون وملئهم دعينهم شو عقب الناس أن يفتنهم kaga anan ba ce an yaftinuhum ba sai aka dawo da damirin ya zama na mutum daya an yaftinuhum kada ya fitine su shi wa shi Fir'auna wanda zai nuna maka kenan daman su ma mala'ukun su ma shugabannin duk suna yin abinda suke yi ne saboda Fir'auna din an gane shi yasa sai aka dawo da maganar kansa shi kadai aka ce an yaftinuhum saboda Fir'auna shine fitinan nan shine yake sabbaba ma wasu su fitinu wasu وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين كاغا wannan shi zai nuna maka dalilin da yasa suke jin tsoro din domin فرعون لعال في الأرض mai kaharo ne mai mulkin kama karya ne a doran kasa لعال في الأرض أي ذو غلبة في الأرض yana ga ainihin rinjaye mulkin sa yana ya shimfida mulkin sa duk fadin kasar Masar tace alaysa li mulku misra وهذه الانهار تجري من تحت افلا تبصرون هناك ينا جن ملكن مصر دغ با دي اهنن سيكي دون هكا ينا دا ايكون يي دك ابين دا يغا داما تو كاغا wannan zai sa dole su tsoran sa la alim fil ard wa innahu labil al musrifin sannan ko mai wuce iyaka ne hatta a cikin zalincin ma ba kowane azzalimi bane zaka kwatanta shi da fir'auna zalincin fir'auna yayi nisa akwai zalincin da ya kai mutum ya ce shi Allah ne akwai zalincin da ya kai ya ce a daina bautawa kowa sai shi in ma akwai wasu abubuwa da ake bautawa banda shi to duk kananan ne shine babban ana rabbukumul a'la wa tukuje duk ku rike bababan bautan naku amma ni ne babban ba haka babu zalincin da ya kai wannan akwai zalincin da ya kai ka ce mutane ba su da damar su yi tunani su zaɓa abinda suke ganin shi ne daidai sai abinda kai kake ganin shi ne daidai ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rashad ce duk ba ni da abinda zan tsora ku akai sai ra'ayina to ba za a bi ra'ayin kowa ba haka fadar fir'auna ko gwamnatin fir'auna gwamnati ce ta istibdadi gwamnati ce ta kama karya ba a barin mutane su faɗi ra'ayinsu a ji mai suke so ko mai ya kamata a yi ko a yi shawara da wasu wanda ya kamata a yi shawara su a'a gwamnati ce ta la urikum illa ma'a za ka samu har a cikin mu'amala ta mutane kai ko a cikin ma'aikata za ka samu wani shugaban wani director haka yake ta'amuli da ma'aikatansa ba urikum illa ma'a ba yadda za a yi kofarin sufan a makaranta ko headmaster da shi da malamansa ma urikum illa ma'a to galibi irin wannan shugabancin ba inda yake zuwa babu inda yake zuwa domin karshensa zai lalace za a samu fitintunu kuma ba za a samu ci gaba ba domin duk zai kankane komai yayin centralizing din komai ya zama sai an komai za a yi sai an ganshi idan ba ko za aka yi a makarantar ko a ma'aikatar za a so masa lemu sai an je an ga masa za a so ma wani lemu saboda ba urikum illa ma'a saboda fir'auna ya kai matuka wajen kankane abubuwa da zalunci da abin nan ku duba lokacin da sahara suka yi imani me yace amantum lahu qabla an azana lakum da za ku yi imani kafin ba ku izini kaga ya nuna cewa komai fa kawai shi yake yi sai abin da yace kawai za a yi saboda haka addinin ma sai ya ce a yi in ba ya bada izini ba to ba za a yi ba imanin ma ba za a yi ba sai ya yarda a yi to shi yasa Allah ce wa innahu la minal musrifin lalle fir'auna yana daga cikin waɗanda suke masu ƙetare iyaka masu wuce gona da hili don haka a cikin al'amuran su gaba ɗaya fir'auna ya wuce iyaka
wa qala musa ya qaumi in kun كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم وقالوا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.
To kun ga tunda su ƴan kaɗan ne suka yi imani da annabi Musa, sannan kuma ga jabarutun Fir'auna, ga jabarutun zabaniyawansa da zaluncin zabaniyawansa, babu shakka za a ci gaba da tsangwamar duk wani mumini da aka sani, duk wani mai imani. Idan fadar Fir'auna ta san mumini ne, kai tsaye a tsangwame shi, idan kuma ma bata sani ba, a gidansu ma za a tsangwame shi, ce zai jawo mana bala'i, don haka mutanen gidansa ma za a tsangwame shi. Don haka yanzu banu Isra'il waɗanda suka yi imani da annabi Musa da waɗannan matsafa gaba ɗaya sun shiga cikin hali na tsangwama, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ke labarta mana, suna faɗa qalu uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana, an cuce mu, an nuna mana tsangwama, an sa mana ƙahon zuƙa, an nuna mana karan tsaran tsana, min qabli an ta'tiyana, kafin ka zo gare mu, kafin ka zo da niyyar ka cece mu, wa min ba'di ma ji'tana, bayan ma ka zo kuma mun yi imani da kai, an ci gaba da cutar da mu. To dole ne annabi Musa anan ya kwantar da hankalinsu, ce to kada ku damu da cewa sun fi mu yawa, kada ku damu da cewa su ke da mulki, mu sani mu mun jingina ne da bangon da ya fi ƙarfin a datsa shi ko a kayar da shi, domin mu mun dogare ne da Allah. Don haka sai annabi Musa alaihi salam ya shiga at-ta'biatu ruhiyya, kamar yadda ka sani cewa ko sojoji na musulunci in za su fita da su yaƙi, sai an musu huduba, an nuna musu cewa to gaba za ku je ne domin ɗaukaka kalmar Allah, su fahimci cewa wani imani ne yake ingiza su, ma'ana injin da yake motsa su imani ne da Allah. Shi da annabi Musa ya shiga ainihin at-ta'bi'ar ruhiyya ga mutanensa. Malam Musa ya kawo, annabi Musa ya ce ya ku mutane na, in kuntum amantum billah, in kun kasance kun yi imani da Allah, fa alaihi tawakkalu, to gare shi shi kadai za ku dogara, in kuntum muslimi, in kun kasance masu mika wuya. Anan annabi Musa alaihi salam sai dora su akan abubuwa guda uku: abu na farko imani, na biyu tawakkali, na uku islam. Al-iman wal tawakkul wal islam, imani gaskatawa daga zuci cewa Allah maɗaukakin sarki shi kadai ne abun bauta, babu wani abin da za a bautawa sai shi. Islam kuma aikatawa da gabbai, aikatawa da gabbai cewa abin nan da suka yadda da shi kuma za su yi aiki da shi a zahiri, sannan kuma su yi tawakkali ga Allah, za su dogara ga Allah cewa Ubangiji shi kadai ne wanda zai iya taimaka musu a cikin wannan fafutuka da gwagwarmaya da suke, babu wanda zai taimaka musu ba Allah ba. Tawakkali baya samuwa sai da akwai imani da musulunci tare da mutum. In mutum baya da imani, baya da musulunci tare da shi, to ba za ka same shi mai tawakkali, domin tawakkali shine tafwidul amri ila Allah, ka kakkaba komai ka mika al'amarin gaba ɗaya zuwa ga Allah, shi ake nufi tawakkali, shi ake nufi tawakkali, ka kakkaba komai, kada ka ɗauka cewa akwai mai iya yi maka ba Allah. Allah na iya sanya wani ya zama sila, amma dai shi ne bai yi din, a iya samun asbab, amma asbab din nan ba su ne ke tasiri ba, Ubangiji shi ke tasiri. To wannan ba zai yiwu ba idan babu imani a cikin zuciyar mutum. Shi yasa annabi Musa alaihi salam ya haɗa tawakkalinsu ya gina shi akan sharaɗi biyu: in kuntum amantum billah, in kuntum muslimin, in kun yi imani da Allah, in kun zama musulmi, fa alaihi tawakkal, to ku dogara ga Allah shi kadai. Don haka tawakkali makami ne, ba kankani ba, ba kankani ba. Shi yasa za mu ga Allah maɗaukakin sarki yana cewa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu, wanda duk zai dogara ga Allah to Allah ya isan masa. Za mu ga a gurare da daban-daban Ubangiji yana hada ibada da tawakkali: fa'budhu wa tawakkal alayhi, domin ibadar da zaka yi wa Allah ita kadai
wato ba wato ibada ba za ta yiwu ba idan babu tawakkali ga Ubangiji, idan baka mayar da al'amarinka ga Ubangiji ba ibadan ba za ta yiwu ba. Shi yasa Ubangiji yake hada su a guri guda, qul huwar rahmanu amanna bihi wa alayhi tawakkalna rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila ala allahi tawakkalna. Sai waɗannan mutane daga jin abinda annabi Musa alaihi salam ya gaya musu nan take sai suka mai kauya ba tare da bata lokaci ba. Faqalu, wannan fa'u din littafi yana fada musu ba wata wata, ba wata wata sai suka ce ala allahi tawakkalna, ga Allah kadai muka dogara. Rabbana la taj'alna fitnatan lilqawmi dhalimin, ya Ubangiji kada ka sanya mu fitina ga mutanen da suke azzalimai. Wa najjina bi rahmatika min alqawmil kafirin, ka tsiratar da mu bi rahmatika da rahmatka min alqawmil kafirin, daga mutanen da suke kafirai. Kaga anan bayan sun ce ala allahi tawakkalna sai kuma suka yi addu'a ala allahi tawakkalna rabbana, wanda zai nuna maka tawakkali baya ko wato addu'a ba ta kore tawakkali. Kada mutum ya ce shi ya yi tawakkali ba sai ya yi addu'a ba, addu'a la tunafi tawakkul bi Allah. Sai sun suka ce ala allahi tawakkalna sai kuma suka ce rabbana, domin yana daga cikin tawakkali din al-akhdhu bil asbab. Al-akhdhu bil asbab shi ma yana daga cikin tawakkali, kai riko da sabab. Tun yana jin yunwa sai ce tawakkaltu ala Allah, shi ba zai je ne ba abinci bai ci, tawakkaltu ala Allah. Ai sai ya je ya nemi abinci ya ci, wannan shi ne tawakkalin. Amma yadda a wani lokaci koyarwa ta sufanci aka ringa suranta tawakkali, da cewa tawakkali shi kansa tawakkali wani mukami ne na baya-baya, ɗan ajin tabarkalla suna wuce shi. Ɗan ajin tabarkalla suna wuce tawakkali. To in suka kakkaɓe tawakkali ba sun kakkaɓe dukkan wasu asbab, ba sa riko da wani sabab. Don haka sai a ce ka zauna a masallaci, ka riƙe jirbinka, ka sa gabanka gabas, ka yi ta 'yan sallolinka, ka yi ta 'yan addu'o'inka da zikiranka, kakkafa ta neman abinci. Idan Ubangiji ya kaddara tinka da shanka zai kawo maka abincin har cikin masallaci. Ai bakin da Allah ya tsaga baya hana shi abin da zai ci. Ka duba irin wannan tauhidi, bakin da Allah ya tsaga baya hana shi abin da zai ci. Ko a ce rabon kwado ai baya hawa sama, don haka ko ya fita zai dawo ya same shi a masallaci. In ka duba ihya ulumuddin littafi.